الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 7 ga watan Al-Muharram shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga sura ta 8 a bangaren lissafi suratul anfal kafin darasi na yau ba laifi tambaya ɗaya zuwa biyu suna iya gabata Na'am.
Malam wasu bacci da ce wasu tambaya. Kuce a lokacin da kana yin magana da mu. In ka sha abin da ka karama. Ko lokacin da kai an maka lokacin da kuma kana wasa da azumi. Yanzu kuma har girma ya ko. Yanzu kuma da ta fara wasu kuce tana iya da ta fara ramu azumi kuma shi kai ya shiga gama. Kuce wani zai yi kuce.
Wani misali mutum ne a lokacin da ya balaga ya tabbata azumi wajibi ne a kansa amma sai ya ki saboda ganganci bayan wani lokaci kuma ya gane kuskurensa yaya lamarin sa yake shin zai kididdiga duk azumin da ya wuce shi ya rama ko kuma me yake kai shi matukar ya san da cewa wajibi ne a kan shi da gangan kuma ya ki yi dan wasa da addini iya abin da yake kan shi shine kyautata tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala a kuri gaba domin kar mu manta bayani ya gabata shan azumi tak da ganganci wato da zaka azumci zamanin ka gaba daya ba zai rama maka wannan azumi kamar yanda hadisi ne a cikin Bukhari dan haka kasancewar iya abin da yake kanta shine kyautata tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan tuba shi zai kankare mata wannan laifi da ya gabata kuma sai ta yi kokarin biyo baya da ayyuka waɗanda suke na kwarai na'am ba ta kama hannu ba dai sai dai ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga hannuwansa wannan tambaya ta je ba ta bukatar wani karin bayani tunda dalilai sun tabbata cewa iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farilla ko a nafila shine dora hannun dama akan na hagu wani irin karin bayani kake nema to shine na ce maka kenan tambayar shi ce ta biyu ma'ana daga hannu a ina ne yake kasancewa a cikin sallah daga hannu kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa na kiyaye mahalli hudu a cikin sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke daga hannuwansa mahalli na farko yace lokacin da zai kabbara ta harama ma'ana kabbara ta shiga sallah a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga hannuwansa dadin fa'ida wannan daga hannu shine in ma ya kasance dabra da kafadinka haka ko ya zamanto ka dan daga sai ya zamanto ya tsotsinka sun dabranci wato shine nan kunnan ka kenan haka mahalli na biyu shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama karatu na sura zai duka yin ruku to anan ma yana daga hannuwansa mahalli na uku shine idan ya dago daga ruku kafin ya je sujada mahalli na hudu sallah mai zama biyu idan ya gama ya tashi ya miƙe yana daga hannuwansa wannan haka shine abinda Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan wurare hudu sune manzon Allah yake daga hannuwansa tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda Wa'il ibn Hujr Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga hannuwansa a dukkan sunkuyawarsa da tasowa don haka kowanne sunna ne amma wasu malamai sai suka rinja yadda wancan hadisi na Abdullahi dan Umar me yasa domin hadisi ne yana cikin sahihai al-Bukhari wa Muslim darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa mun shiga cikin sura ta 8 ita ce suratul anfal mun tsaya ƙarshen aya ta 4 wadda wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala na nuna mana sifofin mu'minai waɗanda suke masu gaskiya a cikin imaninsu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَيَجِي تَعَالَى كِيَ تِيَوَا الذين اذا ذكر الله سونه wadanda idan an ambaci ubangijinsu ambato anan kasancewar an karanta musu alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajilat qulubuhum wato zukatansu sai ta raurawa ta furgita ta razana an gane ko haka dama ake buƙatar mu'mini ya zamanci duk lokacin da aka karanta masa Allah ya ce ko manzansa ya ce to wannan abinda aka karanta masa wato zuciyarsa ta tasirantu da wannan haka ake buƙatar mu'min wannan alama ce wanda ke nuna cewa imani ya samu zama a cikin zuciyar bawa an gane ku kar mu manta a cikin suratul hadid rarauka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ma jama'a ta mu'mina yake cewa alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alayhimul amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun ubangiji ta'ala yace alam ya'ani wai shin har yanzu lokaci bai yi ba lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa an taksha qulubuhum li dhikrillah wato zukatansu ta kaskanta ta surata domin ambaton Allah subhanahu wataala wama nazala minal haqqi da abinda ya sauka na gaskiya shine alqur'ani Allah yace wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu mu'minai kar su sake su zamanto kamar jama'ar da aka ba su littafi gabanin wannan alqur'ani wa qala alaihimul amr ubangiji ta'ala yace zamani da ya tsawaita gare su wa qasad qulubuhum ubangiji ta'ala yace zukatansu sai suka kekashe a shekara ana karanta musu littafin Allah ba ma maganar ba su zubar da hawaye wato tunanin wannan abin da ake karanta musu ba zai zo cikin zuciyarsu ba sune yahudu kamar yadda Allah ya ce kun maqasad qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa shine Allah ya ce mu'minai kar su zamanto kamar wanda aka ba su littafi gabanin wannan alqur'ani da zamani ya tsawaita a kansu kenan aka samu tazara mai yawa tsakanin manzansu an gane ko ma'ana lokaci yayi lokaci shine Allah ya ce fa qasad qulubukum zukatansu sai suka kikashe wa kathirun minhum fasiqun mayawaita daga cikinsu ubangiji ta'ala yace marasa da'a ne ba sa mana biyayya to shine anan Allah yace ku san da cewa mu'minai kadai sune waɗanda idan an ambaci ubangijinsu wajilat qulubuhum zukatansu zata tsorata ta fujita ta raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyinsa zadat hum imanan wadannan ayoyi na ubangiji tabaraka wataala sai su dada musu imani akan imanin da suke tare da shi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilai na ahlus sunna wal jamaa akan cewa imani na da duwa a sanadiyar da duwar kyawawan ayyuka sannan kuma imani yana raguwa a sanadiyar wato shine miyagun ayyuka duk lokacin da mutum ya zage a cikin ayyuka na ibada tsakaninsa da Allah to imanin shi zai karu a lokacin da ayyuka na saban Allah suka yawaita gare shi to imanin shi zai ja baya wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa imani yana karuwa sannan kuma yana raguwa shine sai yace wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba wannan na nuna mana tawakkali ibada ne baya halatta ka dogara ga kowa dogaran da ba wanda ya isa ya taimaka maka illa ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda anan siga ce daga cikin siyagul hasr shayi wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijinsu ba ga wani ba yace yatawakkaluna mu'minai suke dogara sai yace allazina yuqimuna as-salata sune dai waɗanda suke tsaye da sallah a lokacinta ma'ana su yi ta a lokacinta kuma su zo da ita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta shi ne sai yace wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan daga cikin abinda muka azurta su na dukiya ubangiji ta'ala yace suna ciyarwa a cikin yi mana biyayya sai yace ulaika waɗannan wanda aka siffanta da waɗannan sifofi ma'ana raurawa ta zuciya lokacin da aka karanta lokacin da aka ambaci Allah sannan samun daduwar imani a lokacin da aka karanta musu ayoyi na ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan tsaye da sallah sannan da ciyar da dukiya waɗanda suka haɗa waɗannan sifofi hudu ubangiji ta'ala ya ce humul mu'minuna haqqan su ne mu'minai tabbas wato da gaskiya sai ya ce lahum darajatun inda rabbihim wato suna da matsayi na daraja a wajen ubangijinsu wa maghfiratun da gafara ta musamman wa rizqun karim da arziki kyakkyawa wato ita ce aljanna ko kuma ka ce da arziki wanda yake mai girma za mu tashi kenan aya ta biyar a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله inna allaha azizun hakim wato ubangiji ta'ala ke cewa kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wato ka shude kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarinka ma'ana abinda Allah ya hukunta maka game da wannan dukiya ta ganima koda mu'minai sun su ko sun ki an gane ko shi ne sai yace kama akhrajaka rabbuka kamar yanda ubangijinka ya fito da kai min baitika daga gidanka me ake nihi gidansa anan ita ce Madina bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun lalle wata jama'a daga cikin mu'minai ubangiji ta'ala yace suna kyama wato ga wannan fita dangane da ita wannan kafin kin sababin zawwa da ita shine malamai suke da maganganu akan haka da Allah yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wato kamar abinda suka ce yanda zancen yake ubangiji ta'ala yana umarnin manzon sa ne cewa ya shude dangane da al'amarin Allah game da dukiya ta ganima kamar yanda tambaya ce mu'mine suka masa dangane da al'amfal wato ganimu na yaki sai Allah yace kulli al'amfalu lillahi war rasul ce da su ganimu na yaki na Allah ne da manzon sa ma'ana Allah shi yake da ta cewa dangane da ganima ta yaki yace ga yanda ya dace ayi da ita manzon sa kuma iya abin da yake kai shi shine ya isar ma jama'a wanda karmu manta bayani ya gabata lokacin da aka tattara wannan ganima ta Badar wasu daga cikin sahabbai musamman matasa suna ganin su kadai suke da haƙi a cikin ganima me yasa saboda su ne suka jajirce suka yi wato gumurzu da kafirai a ran nan domin su galibin dattawa a ran nan sun kasance wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ba shi kariya sai suka ce a to ai kasancewar wannan ganima ba bambanci tsakanin mu da ku raba ta za a yi tsakiya kowa a bashi ba bambanci tsakanin wanda ya fafata da wanda ya tsaya yayi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dattijawa suka ba su hujjar cewa inda kun karaya ai babu inda za ku fike sai zuwa gare mu saboda bayan mu za ku zo kuma mu ne za mu tsaya mu jajirce gaban abokan gaba to a wannan lokaci aka ringa jayayya su dattawa suna ganin cewa suna da haƙi a cikin ganima matasa suna ganin cewa ba su da haƙi su kadai suke da wannan haƙi a lokacin nan Allah ya turo sako cewa yas'alunaka anil anfal kulli al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiullaha war rasulahu in kuntum mu'minin dan haka annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima ta yaki duk wanda ya fita fagen daga to yana da haƙƙi a cikin wannan ganima to kaga wannan kasancewar wasu sun ki haka to shine anan ubangiji ta'ala sai ya ce kama akhrajaka rabbuka ma'ana zarci ga al'amarin Allah game da wannan ganima cewa ga yanda ya dace ayi da ita wa in karihu koda sun ki shine sai ya ce kama akhrajaka rabbuka kamar yanda ubangijinka ya fito da kai min baitika wato daga gidanka bil haqqi da gaskiya sai ya ce wa inna fariqan minal mu'minina lalle wasu jama'a daga cikin mu'minai la karihuna ubangiji ta'ala ya ce masu ki ne dangane da wannan fita da aka yi domin su kasancewar ba sa tsammanin cewa al'amarin haka zai kasance shine sai ya ce yujadilunaka fil haqq wato suna jayayya da kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil haqq game da al'amarin yaki an gane ko abinda ake nufi da al haqq anan bi ma'ana al qital yujadilunaka fil haqq suna jayayya da kai game da gaskiya shine al'amarin yaki ba'da ma tabayyana bayan al'amari ya bayyana cewa dole yaki za a yi umarni ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sai Allah ya ce ka annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun ka ce kamar ana kura su zuwa mutuwa suna kallo da idansu kamar misali a ce ga ramin mutuwa na ramin halaka a zo da karfi da yaji da idanka kana kallo a tunkuda ka ciki yanda wai suke kyamar wannan yaki shine Allah yake kamanta su da cewa ka annama yusaquna ila al-mauti ka ce kamar ana kuro su ne zuwa mutuwa wa hum yanzurun Allah yace alhali suna gani da idansu wannan kasancewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahawani daga cikin mutanen Madina an gane ko a matsayin dan rahoto ya je ya binciko masa dangane da wannan ayari na Abu Sufyan wanda ya fito daga birnin Sham da dukiya ta Qurayshawa wanda kuma hanyar zuwa Sham tana kusa da Madina labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abu Sufyan yana kan hanya ya kusa isowa kusa da Madina to a lokacin nan sai ya tura dan rahoton sa ya je ya hango masa shine Abdullahi ibn Uraiq a lokacin nan sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da labarin cewa lalle ga Abu Sufyan nan na gabatuwa. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da sahabbansa duk wanda abun hawan sa yake kusa da shi to ma zai fito muje, ba wani abu bane wanda yake na latti. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da jama'ar sa gaba ɗayan su ba su wuce ba 313 ko da 15 ko da 17, suka fita domin su tare wannan ayari. Lokacin da suka fita su tare wannan ayari, shi Abu Sufyan sai ya samu labarin cewa ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ya fito da jama'ar sa domin ya datse musu hanya ya karbe wannan dukiya. Me za a yi? Sai ya yi wata dubara sai ya canza hanya ya yi kewaye. Da ya yi kewaye, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun fita sai suka samu labarin Abu Sufyan ya sha da wannan dukiya. Bayan kuma daman shi Abu Sufyan ya tura wani dan aiki zuwa birnin Makka a ce musu maza su fito su cici dukiyarsu domin ga Muhammad nan salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai, wato zai karbe wannan dukiya ta su. A lokacin nan kafiran Qurayshawa aka yi shela a birnin Makka, gaba ɗaya kwansu da kulkutarsu suka fito. In har ma mutum yana da wani uzurin da ba zai fito ba sai ya ɗau sujin haya a maimakonsa. Lokacin da suka fito suna kan hanya, Abu Sufyan da ya kauce da wannan dukiya sai ya tura musu wani ɗan aiki ya ce to maza su koma, daman dai sun fito ne domin su tare dukiyarsu, to dukiya ta tsira. To wasu sun ba da shawara a koma. Abu Sufyan wannan Abu Jahal ya buga kai da ƙasa ya ce ai maganar a koma ma bata taso ba, ya ce sai mun je mun ya da zango a Badar, mun kwashe kwana da kwanuka, an yanki raƙumma an gasa an ci, Zabiya ta rera mana waƙa an sha giya an yi caca, Larabawa kudu da arewa gabas da yamma su ji labarinmu kuma dole su tsorace mu. Wani daga cikin shugabannin Makka sai ya ce ai shi komawa zai, me za a yi? Abu Sufyan sai ya ɗauko kaskon turaren wuta aka kawo ana kara masa, kenan shi mutum ne. To a lokacin nan hamiyarsa ta jahiliya sai ta tashi, sai ya tsaya ya ja daga aka tafi da shi Badar. To bayan haka an zo Badar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin wannan dukiya ta rige ta kuci. Me za a yi? Sai manzon Allah ya ringa faɗa ga sahabbansa ashiru ilayya, ashiru ilayya, ku bani shawara yaya ya kamata a yi. A lokacin nan Jibrilu alaihi salam ya sauka ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya ce masa inna Allaha wa'adakum ihda qa'ifatayn, lalle Ubangiji ta'ala ya muku alkawarin ɗayan jama'un nan guda biyu, in mala'ira ko kuma wannan ayari ku kame wannan dukiya ta zama taku ta zama ganima, wa in ma Qurayshal ko kuma ku haɗu da Qurayshawa a fagen daga, ɗayan biyu ne dai Allah ya muku alkawari. Shi kuma al'amarin yanda yake wa kanat li'iru ahabba ilayhim, abinda suka fi so wato su karbe wannan dukiya wadda Abu Sufyan ya zo da ita. To a wannan lokaci da wannan sako ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ringa faɗa ga sahabbansa ku bani shawara, ku bani shawara yaya ya kamata a yi. A lokacin nan Abu Bakar Allah ya ƙara masa yadda ya tashi ya yi kalima, kalima kyaukyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ba masa. Bayan Abu Bakar, Umar Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya tashi ya tofa albarkacin bakinsa, wanda maganganunsu na nuna goyon baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da yake a yi sam'an wa ta'atan, ba gudu ba ja da baya. A lokacin nan bayan Umar ya tashi ya yi kalimarsa, sai Al-Miqdad ibn Amr Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya miƙe, sai yake cewa ya Rasulullah imudi lima arakallah fa nahalu ma'aka, yace ya Rasulullahi sa gabanka ga inda Allah ya umarce ka yace fa nahnu ma'aka mu muna tare da kai yace fa wallahi ma naqulu laka kama qalat banu isra'ila li musa yace wallahi ba za mu fada maka ba kamar yanda banu isra'ila suka fada ma annabin su annabi musa alaihi salam lokacin da annabi musa yace ku fito fagen daga ya ku banu isra'ila sai suka ce da shi idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun kai da ubangijinka kai Musa ku je ku yaki mu dai muna nan a zaune ba inda za mu je shi yace wallahi ba za mu fada maka ba irin yanda banu isra'ila suka fada ma annabi Musa suka ce ma annabi Musa kai da ubangijinka ku je ku yaki mu muna nan a zaune ba inda za mu sai yace walakin naqulu mu dai iya abinda za mu fada maka ya manzon Allah idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun kai da ubangijinka ku je ku yaki kuma mu ma tare da ku za mu yaki sai yace fa wallazi ba asaka bil haqq yace na rantsi da ubangijin da ya aika ka da gaskiya law sirta bina ila barkil jimal yace wallahi daga nan inda zaka tafi da mu wato zuwa birnin Habasha duk kafiran da suke tsakanin Madina zuwa Habasha kace sai ka yake su yace la jaladina ma aka mandunahu hatta tabluga yace wallahi duk wanda yake tsakanin nan sai mun yake shi har sai ka cimma kasar Habasha a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji dadi dangane da wannan kalima ta ikidad manzon Allah ya masa addu'a ta alkhairi to amma manzon Allah dai bai ida gamsuwa ba sai ya ci gaba da cewa ashiru alayya ayyuhan nas ya ku jama'a ku bani shawara yaya ya kamata a yi iya abinda manzon Allah yake nihi hannunka mai sanda ne yake ma mutanen Madina saboda mutanen Madina adadin su yafi yawa kuma su ne suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren Aqaba cewa za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya a cikin birnin Madina irin yanda suke ba matansu da ƴaƴansu kariya duk wanda zai zo birnin Madina da sunan ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bai isa ba kenan su iyayar jijjini yadda suka yi da shi da alƙawarin da shi suka yi da shi a nan zagayen Madina za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya to dan haka anan shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ringa ku bani shawara ya ku mutane ku bani shawara ya ku mutane to a lokacin nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nihin mutanen Madina a lokacin nan Sa'd ibn Mu'adh Allah ya kara masa yadda sai ya miƙe sai yake cewa wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah yace ya manzon Allah wallahi kamar mu kake nihi wannan kalima da kake maimaitawa ku bani shawara ya ku jama'a Qurayshawa sun yi magana Muhajirun sun yi magana Abubakar yayi magana Umar yayi magana Al-Miqdari yayi magana kenan shi Sa'd sai ya fahimci cewa manzon Allah da su yake ni sai Sa'd yake cewa kada amanna bika wa saddaqnaka yace tabbas mun yi imani da kai mun gaskata ka dangane da abinda kazo da shi yace wa shahidina annama ji'tana bihi huwal haqq yace wallahi mun shaida mun tabbata abinda kazo mana da shi na alqur'ani shine gaskiya tabbatacciya kasantacciya daga wajen ubangijinmu wa a'adainaka ala zalika uhudana wa mawasiqana mun baka alkawalin mu akan haka cewa mun yarda mun amince ala sami wa ba'a zamu maka biyayya kuma zamu ji dangane da duk abinda ka faɗa mana Sa'd ibn Mu'adh sai yace famdi ya Rasulullah lima aratta yace ya manzon Allah sa gabanka ga duk inda kake ni yace fa wallazi ba asaka bil haqqi yace na rantsi da ubangijin da ya aika ka da gaskiya law ista'aranta bina hadal bahr fa qubtahu la qubnahu ma'ak ma takhallaba minna rajulun wahid yace wallahi ya Rasulullah da zaka bujiro mana da kurji kace ku kutsa ku wuce suka ce ya rasulullahi wallahi idan ka shiga wannan teku mu ma za mu shiga babu ɗaya daga cikin mutanen Madina wanda zai tsaya sai yace wa ma nakrahu annalqa antalqabina aduwana gadal yace wallahi a gobe ma yace mu ba mu ki ba a ce ka fita da mu fagen daga mun hadu da abokan gabar mu sai yace inna lasubrun indal harbi sulukun fil liqa yace mu mutanen Madina daman mutane ne masu jimuri a fagen daga mutane ne waɗanda suke kuma masu gaskiya a wajen haduwa da abokan gabar su mutane ne damun wadanda a cikin yaki suka tashi ba gudu ba ja da bara sai yace wala Allah ta'ala yurika minna ma tasarru bihi aynu takan iya yiwa ubangiji tabaraka ta'ala game da mu ya nuna maka abin da zai faranta maka ido sai yace fasir bina ala barakatillahi ya manzon Allah tafi da mu akan albarka ta ubangiji tabaraka ta'ala a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi farin ciki yayi murna yayi nishadi dangane da wannan kalima ta Sa'd ibn Mu'adh manzon Allah sai yace siru ala barakatillahi ku tafi akan albarka ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wa abshiru manzon Allah yace kuma ku riki albashir fa inna Allah qad wa'adani ihda qa'ifatin lalle ubangiji na ya turo mun sako cewa ya mun alƙawarin ɗayan jama'un nan guda biyu yace wallahi laka anni al'ana anzuru ila masari alqaum manzon Allah yace wallahi na rantsa da ubangijin da ya halice ni a yanzu nan yace wallahi kamar ina ganin wato makayar waɗannan jama'a ma'ana duk waɗannan jigajigan kafirai manzon Allah yace wallahi kamar ina ganin su a cikin jini tunda Allah ya mun alƙawarin ɗayan jama'un nan guda biyu wannan jama'a ta riga ta kuci wannan ko Allah ya mun alƙawari amma bai yasa ba alƙawari kenan mu muke da nasara a kansu Sabit daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa nuni yana cewa haza masra'u fulan haza masra'u fulan anan za a kashe wani anan za a kashe wani anan za a kashe wani manzon Allah ya ringa nuna musu inda za a kashe manyan manyan Qurayshawa saboda fadin irin wannan abu ne wanda baya kasancewa sai ta hanyar wahayi to shine anan Allah yake cewa wa idza ya'idukumullahu ba mutanenka labari lokacin da ubangiji ta'ala ke muku alƙawarin ihda qa'ifataini ɗayan jama'un nan guda biyu imma ayari na dukiya ta Qurayshawa ko kuma su kansu anna halakum cewa ɗayan jama'un nan guda biyu dai naku ne in ma ku kame wannan dukiya ta zama ganima ko kuma a kara a fagen daga ku samu nasara a kansu ubangiji ta'ala yace wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum amma ku jama'a ta mu'minai kuna so kuna kaunar cewa jama'ar da ba ta da makami ta kasance ta ma'ana shine ayari su iya abinda suke so wannan dukiya wannan ganima saboda yaki abu ne wanda yake mai dacin gaske shine Allah yace wa tawadduna yace alhali ku ko kuna so anna ghayra zati shaukati wato jama'a wanda ba ta da makami a shauka su ne makami na yaki takunu lakum wannan jama'a ta kasance gare ku a ce wannan dukiya ita ce kuka ribanta da ita sai yace wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimati ubangiji ta'ala ko nanihi ya tabbatar da gaskiya bi kalimati wato da kalimarsa wace gaskiya shine ubangiji ta'ala yana son ya daukaka musulunci akan kafirci wa yabba adabiral kafirin ubangiji ta'ala ya yanke tushen kafirai ma'ana ya tumike su gaba daya wa yabba ubangiji ta'ala ya yanke dabiral kafirin ma'ana tattali wanda yake na kafirai Allah ya tumike su saboda waɗannan daman su ne masu hana ruwa gudu a birnin makka sai yace li yuhiqqal haqqo dan ubangiji ta'ala ya tabbatar da gaskiya shine addinin musulunci wa yubdil al-badila ubangiji ta'ala ya rubuza wato ƙarya shine kafirci walau kare hal mujrimun wato koda mushrikai sun ki wannan na nuna mana cewa duk abin da bawa yake nihi ba zai tabbata ba sai idan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nufa ta su iya abin da suke so suke kauna suke nihi su ribanta da waccan ganima to amma shine sai yace wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimati shi ko ubangiji ta'ala na nihi ya tabbatar da gaskiya bi kalimati wato da kalmar sa wato shine umarni cewa dole a gwabza shine umarnin da ya muku cewa dole ku kare yaki da su to shine sai yake cewa idza tattaji suna rabbakum ku tuna lokacin da wato kuke neman agaji na ubangijinku lafazin tastagifuna an ciro shi ne daga alistigasa idan aka ce alistigasa shine talabul inqazi min alhalak wa shidda neman fita daga cikin tsanani da halaka shine ake kira da alistigasa shine yace idh tastaghisuna rabbakum, ku tuna lokacin da wato kuke neman agaji na ubangijinku. Kamar yanda Abdullahi dan Abbas ke fada cewa Umar Allah ya kara masa yadda ya fada masa a ranar yakin Badar, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kallu Quraishawa sai ya same su kusan soje 2000 suka fito da su, shi kuma da jama'ar sa duka mutum 310 abu ne. Me za a yi ɗan rumfar da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Badar? Manzon Allah sai ya shiga, Abubakar sai ya bi bayan sa. Manzon Allah ya fuskanci alƙibla sai ya daga hannuwansa yana roƙon ubangijinsa yana cewa Allahumma anjizni ma wa'adtani, ya ubangiji na zartan mun abinda ka muna alƙawari. Yana cewa Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'badu fil ard, ya ubangiji na in har ka halaka wato wannan jama'a ta musulmi to bayan yau fa babu wanda zai bauta maka a ban kasa. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce ba ya daga hannuwansa yana maimaita wannan addu'a, sai mayafinsa sai ya fadi daga kan kafadarsa. Abubakar sai ya dauka sai ya maida masa, sai ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta baya sai yake cewa ya nabi Allah, ya kai annabin Allah, kafaka munashadduka rabbaka, magiyar da kake ma ubangijinka ai ta isa, da kake cewa Allahumma anjibni ma wa'adtani, ya ubangijina zartan mun abinda ka mun alƙawari. Abubakar yace masa fa innahu sayanjizu laka ma wa'adaka, lalle ubangiji ta'ala zai zartan maka abinda ya ma alƙawari domin baya saba alƙawari. A lokacin nan Allah sai ya turo wannan sako yace idh tastaghisuna rabbakum, ku tuna lokacin da kuke neman agaji na ubangijinku. In aka ce agaji, neman fita daga cikin tsanani da halaka, wanda matsayinsa ibada ne, duk wani tsanani da wani halaka wanda ba wanda ya isa ya fitar da kai illa mai sama mai kasa da abin da yake tsakankanin su, to baya halatta ka nemi agaji da kowa face shi. Da zaran ka nemi agaji da wani face kuma bayansa, kuma tare da cewa kana da masaniya akan haka, to ka zama mushriki. An gane ku? Domin istighasa ibada ce. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'arsa da ya ga halaka ido da ido wajen waye koma, da waye nemi agaji? Da ubangiji tabaraka wa ta'ala. Su 310 wani abu, kafirai su kuma kusan mutum 2000. To don haka kasancewar maganar cewa ana istighasa da waliyai da shehunnai, wannan shirka ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala, na cewa in kai tuntube zaka faɗi maimakon ka ce ya Allah, sai ka ce ya dan Fodiyo ko ya dan Amina ko ya Jailani ko ya Kailani. Duk in dai ka faɗi wannan kalima alhali kana da sani akan cewa haƙƙi ne na Allah, to mutum ya zama mushriki ya kafirta, saboda tsanani ne ka faɗa, tsananin da ba wanda sai ya fitar da kai illa ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan wanda kake kira a lokacin da kai tuntube bai san ba ma abin da kake faɗa, kaddara cewa ya sani ma kuma yayi kaɗan ya amsa maka. An gane ku? Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum. Don haka sai su fake da wancan aya wanda take cikin suratul qasas, lokacin da wani daga cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam, wani azzalimi daga cikin sojojin Fir'auna ya tsare shi, zai zalunce shi, sai ya nemi agaji da annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa sai ya dambaci wannan azzalimi take yanke, sai ya fadi ya mutu. Shine Allah yake cewa fastaghasahu allazi min shi'atihi allazi min aduwi fawakazahu Musa faqada alayhi. An gane ku? To shin abinda muke tambaya nan, shi wannan wanda ya nemi agaji da annabi Musa, shin ya nemi agaji da annabi Musa akan abinda annabi Musa yake da iko akan sa? Yana da iko akan sa, domin yana da karfin da zai murde wannan azzalimi, shi wannan ya kubuta. Sannan anan annabi Musa baya nan ne yace ya Musa taimaka mu? Annabi Musa yana hadarci, kuma ya nemi agaji da annabi Musa akan abun da annabi Musa yake da iko akan shi. to dan haka wannan daman Allah ya tabbatar mana da su a cikin alqur'ani fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa' alfitna wa ibtigaa' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Duk mutumin da yake da karkace ba gaskiya a cikin zuciyarsa, mai son zuciya, ga dalili a bayyane sai ya kiri sai ya tashi yana kama-kama yana gudun guso yake ya samu wani dalili dan da ya cika ransa ba babbaka. An ce istighasa ibada ce. Nan Allah ya ce ma manzansa isu tastage sunan rabbakum, ku tuna lokacin da kuke neman agaji na ubangijinku domin sun shiga tsanani, tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da su illa ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai su ce a ai gaya fastagasa hullazimin shi a ciki anan lazimin aduwe, wani ya yi istighasa da annabi Musa ya nemi agajinsa kenan. Dan haka a yau kana yin istighasa, kana iya neman agaji da wali. Dan haka zuwa aqidarsu, in ka fada tsanani karka kiraye Allah, ka kiraye waliyansu ko shehunsu, shi ne wai yana da wani dogon hannu, shi ne zai zo ya samar da kai daga cikin wannan halaka. To shi ne a nan sai Allah ya ce fastajaba lakum, ubangiji ta'ala sai ya amsa mu ya ce annimu mai duku, lalle ni mai da ɗarku ne bi alfin minal mala'ikati, wato da mala'iku dubu murdifina waɗanda suke masu biyar juna, ko kuma murdafina waɗanda suke abun biyo baya da su kenan. Musulmi sun fito, mala'iku sun biyo baya. In ka ce murdaf, wannan ismul maf'ul ne. In ka ce murdif, wato wannan ismu fa'il ne. Kenan ubangiji ta'ala ya ce lalle ni mai da ɗarku ne da mala'iku waɗanda suke dubu murdifina, wato masu biyar juna, haka za su zo fagen daga. Sai ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushira lakum, illa bushira, ubangiji ta'ala wato bai sanya wannan dadi da zai muku na mala'iku illa bushira, wato sai domin ba ku albushir cewa za ku samu nasara akan abokan gabarku, wali ta duma inna bihi qulubukum, kuma dan zukatanku su samu nutsuwa, waman nasru illa min indillah, wato taimako da agaji an gane ko ba daga ku ina ba yake illa min indillahi, sai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Waman nasru, wato cin nasara akan abokan gaba, bai zamanto ba illa min indillahi, sai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha azizun hakim, lalle ubangiji ta'ala mabuwayi ne wanda ba a rinjayarsa, hakimin kuma mai hikima ne dangane da al'amarinsa, domin bayyana dora abu sai a mahallin da ya dace da shi. Wannan kasancewar mala'iku ne na musamman ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo su domin taimaka ma manzansa sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya inganta a cikin hadisi Jibrilu alaihi salam kadai ya sauka da mala'ika 500 suna biye da shi a rannan, sannan Israfi wannan Mika'il shi ma ya sauka da mala'ika 500, wanda kasancewar sun sauka akan bakaƙen dawakai kuma akan sifar mazaje. A wannan lokaci kuma suna da farfarin tufafi, suna da rawani wanda yake ya gizar rawanin ta tsaya, wato shine a daidai tsakiyar gadon bayansu. Shine kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magiya, yayi wannan magiya, har Abubakar yana ce masa magiyar da kama ubangijinka ta isa, ubangiji ta'ala zai zartar maka da abin da ya alƙawari. Manzon Allah sai ya koma sai ya dan kwanta, yayi dan bacci wanda yake na kankanin lokaci, da ya tashi ya miƙe sai yake faɗa ma Abubakar, yake cewa ya Abubakar, yake cewa ataka nasrullah, taimakon Allah ya zo maka. Wannan Jibrilu ne yana janye da wato ragamar dukinsa, an gane ko, tare da mala'iku. To dan haka kasancewar shi Jibrilu ya zo da tawagashi, shi ma Mika'il ya zo da tawagashi a wannan yini. Dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansu sun shaida cewa mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sun halarci wannan yaki, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. To shine zan wannan ta mala'iku, shine Allah ya ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushira, ubangiji ta'ala bai sanya wannan dadi da ya muku na mala'iku illa bushira, sai domin ba ku albushir cewa kuke da nasara akan abokan gabarku, wali taquma inna bihi qulubu, kuma dan zukatanku su samu nutsuwa, sai ya ce waman nasru, cin nasara akan abokan gaba bai zamanto ba illa min indillahi, sai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah azizun hakim, domin Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi ne wanda ba a rinjayarsa, kuma mai hikima ne wanda baya dura abu sai a mahallin da ya dace da shi. Zawwa da waɗannan mala'iku hikima ce daga cikin hikimomin Ubangijinsa tabaraka wa ta'ala. Idza yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyubashshirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rizash shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Idza yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'uliki fi qulubi alladhina kafaru ru'ub fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan dhalika bi annahum shaqqu allaha wa rasulahu wa man yushaqiqi allaha wa rasulahu fa inna allaha shadidul 'iqab dhalikum fadhukuhu wa anna lilkafirina 'adhaban nar. Ubangiji ta'ala ke cewa idza yughashshikumun nu'asa, kutina yayin da Ubangiji ta'ala ke lullube ku da gingedi, ma'ana lokacin da yake rubu muku da gingedi. Shi lafazin annu'as shine gingedi, gingedi shi bai kai bacci ba. Amanatan minhu, wato dan samun aminci daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala da nutsuwa, saboda kasancewar a ran nan wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka samu labarin ga yawan adadin da kafirai suka fito da shi, to kowa hankalinsa ya tashi. Ka san duk wanda yake fagen daga maganar bacci ma bai taso ba da wata nutsuwa. Kasancewar a wannan lokaci Ubangiji ta'ala sai ya ruhu ma sahabbu muminai wato wani gingedi na musamman, amanatan minhu, wato dan samun aminci daga wajensa, domin duk wanda yake cikin halin tsoro to ba maganar bacci. Kyautawa ma sai an ja lokaci kafin ya kyauta ido, to sai ya zamanto su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin wannan yanayi, Ubangiji ta'ala sai ya rufe su da gingedi suka dan samu nutsuwa. Wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma, sannan Ubangiji ta'ala ya saukar muku da ruwa daga cikin gizagizai, liyudahirakum bi, dan Ubangiji ta'ala ya tsarkake ku da wannan ruwa da ya saukar. Wa yuzhiba 'ankum rijza shaytani, dan Allah ya tafiyar muku da wasiwasi na shaytani, wal yarbita 'ala qulubikum, dan Allah ya yi dauri akan zukatanku ku samu yakini da nutsuwa. Sai ya ce wa yuthabbita bihi al-aqdam, kuma dan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da dugadiganku. Domin kasancewar lokacin da aka fita filin Badar, kafirai sun riga yi musulmi sun je sun tsare bakin wato kogi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun yada zango akan wani tudu, sai ya zamanto wannan tudu ya shi ne, kuma kura tana tashi. Su kuma inda kafirai suka yada zango wuri ne wanda yake na hako. To a wannan lokaci kuma sai aka wayi gari, wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka wayi gari suna da janaba, sun yi mafarki kuma ga tsananin kishirwa. Shaidani sai ya zo ya jefa musu wasiwasi ya ce kuna raye cewa akan gaskiya kuke, kuma kuna da'awar cewa annabin Allah a cikin ku yake, ku kuma kuna cewa kuma ku ne masoyan Allah, ga yanzu mushrikai sun zo sun yi rijaye akan ku sun tsare bakin teku, kuma ga yanzu za ku yi sallah da janaba. Ya zo ya jefa musu wannan wasiwasi, ta yaya za ku yi kudayin ku samu nasara akan abokan gabarku? Ubangiji ta'ala take yanki sai ya aiko da girgije, girgijen nan ya zubar da ruwa, da girgije ya yi ruwa wannan kogi sai ya cika, sai ya yi ambaliya, ruwa har ya zo wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka samu ruwan da suka sha, suka cika salkarsu, masu janaba suka yi wanka, kuma wannan ruwa da Allah ya saukar wannan yashi sai ya zamanto ya daddade. Kafa ba ta nutsewa, ko fatan doki ba ya nutsewa, kura ba ta tashi. Sabani inda kafirai suke da ruwa ya sauka dama hakuli, sai ya zamanto ya yi talallabiya. Shine anan yake cewa wato Ubangiji Ta'ala ya saukar da ruwa akan ku dan ya tsarkake ku da wannan ruwa, ma'ana masu janaba su yi wanka, sai ya ce wa yuzhiba ankum rizal shaytani, kuma dan Allah ya gusar muku da wasiwasi na shaytani wanda ya jefa a cikin zukatanku, wani yarbida ala qulubikum, dan Ubangiji Ta'ala ya daure zukatanku, ma'ana ku yi yakinin cewa alƙawarin da Allah ya muku tabbas ne ba zai saba ba, sai ya ce wa yusabbita bil aqdam, kuma dan Allah ya tabbatar da dugadiganku, sai ya ce izuhi rabbuka ilal malaikati, ba mutananka labari lokacin da Ubangijinka ke yin wahayi zuwa ga mala'ikunsa. Ubangiji Ta'ala ya ce anni ma'aku, ya ku jama'a ta mala'iku, Allah ya ce ni ina tare da ku, wannan kenan madiya khassa, Ubangiji Ta'ala ya ce ina tare da ku kenan bil auni wan nasri, ma'ana zan taimaka muku kuma zan ba ku nasara, sai Allah ya ce da mala'ikunsa fasabbitu allazina amanu, ku tabbatar da waɗanda suka yi imani, ma'ana ku ba su albishir, ko kuma fasabbitu allazina amanu, ku karfafar da zukatansu, ma'ana cewa ga ku tare da su kun halarci fagen daga. Ubangiji Ta'ala ya ce sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ub, da sannan zan jefa tsoro da firgici a cikin zukatan waɗanda suka kafirta. Ubangiji Ta'ala ya ce da mala'ikunsa fadribu fawqa al'anaq, wato ku bige su saman wuyayi. Al'anaq jam'i ne na unuq, idan aka ce al'unuq wato wuya kenan, saboda su mala'iku ba su san mabuga a jikin ɗan adam ba, inda daga an bige shi za a gama da shi, sai da Allah ya bayyana musu ya ce fadribu fawqa al'anaqi, Allah ya ce ku bige wuyayensu, an gane ko nan fawqa malamai suka ce silaci, abinda ake nihi ku bige wuyansu. Wadribu minhum kulla banan, Ubangiji Ta'ala ya ce ku bige dukkan wata yatsa daga cikin yatsunsu, ma'ana ku sare hannuwa da ƙawafuwa. Don haka kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Abu Dawud al-Mazini yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin Badar, yake cewa a ranar Badar wani mushriki ina bin shi domin na sare shi da takobi na, yace wallahi da na daga takobi, kafin takobi ya isa kawai sai na ga kanshi a ƙasa, sai na san da cewa wani ne ya kashe shi ba ni ba. Haka shi ma Sahal ibn Hunayf yake cewa la fadra aituna yawma Badr, yace wallahi na samu kanmu a ranar yakin Badar, wa inna ahadana la yushiru bi sayfihi ila al-mushrik, ɗaya daga cikin mu zai zare takobin sa yayin famar sare mushriki, fa yaqa'u ra'suhu an yasadihi qabla an yasila ilayhi sayf, kafin takobin naka ya isa tuntun kanshi ya kai ƙasa. Waɗannan hadisai ne waɗanda suke tabbatar da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala a ranar yakin Badar wato sun fafata, haka a ranar yakin Hunayn, shine anan yake Ubangiji Ta'ala yace fadribu fawqa al'anaqi, wato ku bigi wuyayensu, ma'ana ku sare musu kawuna, wadribu minhum kulla banan, Ubangiji Ta'ala yace ku sare musu dukkan wasu yatsotsi na hannu da kafa, domin duk wanda aka sare masa yatsotsi na hannu ko na kafa to shikenan ba maganar wani jarumta tare da shi. Sai yace zalika, wannan uquba bi annahum shaqullaha wa rasula, domin sun saba ma Allah sun saba ma manzonsa, wa man yushaqiqillaha wa rasulahu, duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa, fa inna Allaha shadidul iqab, ya tabbatar da cewa Ubangiji Ta'ala mai tsananin uquba ne ga duk wanda ya saba masa. Sai yace zalikum fazuquhu, Ubangiji Ta'ala yace wannan azaba wato fazuquhu, Allah yace ku dandane ta tun daga nan duniya, wa anna lil kafirina, lalle na ga kafirai a gobe kiyama azabar nar, wato azaba ta wuta kenan. Wannan azaba ta ranar Badar azaba ce wanda take magaggauciya, majinkirciya ita ce wuta za ta kasance a ranar kiyama, kamar yadda Allah yace sanu'adhibuhum marratayn thumma yu'aduna ila azabin azim. Don haka dai wannan ayoyi kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin suratu Ali Imran, wato yaki ne wanda yana daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan yini na Badar shine Allah ya ambace shi yawmul furqan, ranar wato rabi tsakanin dan dima da dan kabewa, domin a yakin Badar ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya kaskanta kafirci da kafirai, domin duk wasu kafirai waɗanda suke masu hana ruwa gudu a ran nan aka gama da su addinin Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da fadada a duk wasu sasani waɗanda suke na duniya nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.